cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa yanzu haka da rawar TikTok ta janyo wasu ƴan sanda gwale-gwale a wani salo na mu ma sai an dama da mu daidai lokacin da aka shiga mako na biyu a koke-koken tsofaffin ƴan sandan nan da suka fara zanga-zangar da suke cewa batun haƙoƙinsu na kammala aiki har yanzu dai ba sa gaza ba. Batun rikitar-rikitar nan da ke faruwa a unguwar Dan Agundu kuwa da ƴan sanda suka fara yi wa al'ummar unguwar ɗauki ɗai-ɗai ciki kuwa har da liman. Yanzu haka dai a iya cewa lamarin ya zo ƙarshe domin kuwa bayan manya sun shiga ƙarshe dai an samu maslaha. Tsakanin shi wancan mutum da ya yi ƙara da al'ummar unguwar har ma dai da ɗayan da aka ce ya binne kansa a cikin mutane. Su kuwa wasu mazauna unguwar Ɗorayi sun nemi mahukuntan tsaro da su shiga tsakaninsu da wasu ƴan tsiraru a unguwar biyo bayan abin da suka ce fakar ido da ƙone musu dukiya ta miliyoyin nerori babu gaira babu dalili. A daidai lokacin da wasu direbobi suka baiwa hammata iska a lokacin da suka ɗebo fasinjoji da niyyar balaguro. A dakacin masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda ƴan magana kan ce me komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro daga can filin sauka da tashin jiragen sama na Murtala Muhammad da ke jihar Lagos, a inda dai hukumomi yanzu haka ke cewa sun kame wani mutum mai suna Ohegu Sunday wanda suka ce an same shi da kunshin kwayoyi mabambanta waɗanda kuma aka haramta amfani da su yana ƙoƙarin shigewa da su. An dai bayyana cewa Ohegu Sunday ma'aikaci ne a tashar jiragen saman wanda kuma da mamaki ya kunso waɗannan kwayoyi ne a ƙoƙarinsa na lallabe su a cikin wasu adaku domin dai wucewa su kasashen ƙetare. A cewar mai magana da yawun hukumar yaƙi da masu sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Femi Baba Femi ya bayyana cewa yanzu haka dai wannan ma'aikaci na hannunsu na filin sauka da tashin jiragen saman na Murtala Muhammad da ke jihar ta Lagos wanda suka kama shi da samfurin ƙwayoyi daban-daban da suka haɗa da tabar wiwi da kuma wata ƙwaya mai laƙabin arungumi zaki da nauyinta ya kai kilogram 4.25 wanda kuma za su yi bincike na kwakwab a cewarsa gami da miƙa shi gaban kuliyaman ta sabo domin da ya fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata, wato dai wannan ma'aikaci na filin jiragen saman a ƙoƙarinsa na tsallakewa da waɗannan ƙwayoyi zuwa can ƙasar Oman a inda zai yada zango a birnin Addis Ababa. To sai dai wannan dai a iya cewa bai zo da bazata ba domin kuwa la'akari da tsawon lokaci ana zarge-zargen cewa da yawa daga mutanen da ake kama su a ƙasashen duniya da ƙwayoyi haramtattu har ma suke wallacewa cewar ba su san da waɗannan ƙwayoyi ba. Akwai lamarin haɗin kai da kuma cushe irin na wasu daga ma'aikatan filayen tashi da kuma saukar jiragen saman. To wannan kenan. Daga can jihar Enugu kuma rahotanni ne ke bayyana yadda wani ango ya riga mu gidan gaskiya shi da abokansa bayan da suka gama caciya ta bikinsa har ma dai da munna bude sabon gidansa. Al'amarin dai ya samo asali ne ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da aka gudanar da wani bikin aure na gargajiya anguwar Akutara Adani da ke karamar hukumar Uzo Uwani a can a jihar ta Enugu bayan da aka sha shagali aka kwana har aka hantsi wanda a safiyar Asabar ne dai ango da ragowar abokansa suka ranka ya zuwa sabon gidansa wanda a lokacin ana tsaka da tsilalin ruwan sama. Hakan ne dai ya sanya bayan an ci an sha an kuma yi rawar gaban hantsi aka shiga gida aka kulle wanda wayewar garin Lahadi ne dai shiru-shiru ango da abokansa su biyar ba su fito ba wanda a lokacin da aka je gidan nema sai da aka karye kofar aka shiga nan dai aka same su ko numfashi ba sa yi. A cewar kwamishinan ƴan sandan jihar Ahmad Amani ango Nduke shi da abokansa sun rasa ransu ne awanni kafin ma dai a ankara cewar lokacin fitowarsu yayi ba su fito ba, inda ya ce yanzu haka dai sun fara bincike domin dai gano hakikanin dalilin da ya sanadin wannan ango har ma dai da abokansa a jajiberin da yake sauraron kawo masa amaryarsa domin dai fara cin angwanci. Daga jihar Enugu kuma bari mu dawo jihar Zamfara, yadda wasu ganau suka bayyana cewa wasu mutane da ake kyauta da zaton ƴan bindiga ne suka datse hannayen wani magidanci mai suna Sama'ila Muhammad a lokacin da suka afko musu cikin dare da niyyar garkuwa da su. Al'amarin dai da ya fara a unguwar Walo da ke karamar hukumar ƙauren na Moda a jihar ta Zamfara. Ganau dai sun bayyana cewa wannan magidanci Sama'ila Muhammad waɗannan ƴan bindiga sun cin masa ne a lokacin da ya ji motsi a tsakar gidansa, fitowarsa kuwa ke da wuya aka fara harbi sama da niyyar razana shi domin dai a kwashe abinda za a kwashe da shi, wanda anan ne dai suka fara faɗin faɗa a cewar Alhaji Ismaila Muhammad, wani makocinsa na cewar lallai sai ya fito da mai ɗakin sa har ma dai da ƴaƴansa al'amarin da ya faru da misalin karfe 10:30 na dare wanda bayan dai sa'in sar ta yi nisa ne ɗaya daga cikin ƴan bindiga ya rafke shi da kan bindiga al'amarin da ya sanya daga ƙarshe dai suka datse hannayensa suka kuma yi awon gaba da matansa guda biyu da ƴaƴansa su shida a cewar sa kakabin neman daukin makwabcin nasa ne suka jiyo har wajen asuba bayan kuma da suka tsallaka gidan suka tarar da shi a wannan mawuyacin hali wanda a yanzu haka ke babban asibitin birnin Gusau na jihar ta Zamfara inda likitoci ke bashi kulawar gaggawa to Allah ya kyauta ya kuma shiga tsakanin nagari da mugu to anan kuma irin salon nan ne mai sauraro na ƴan zamani na kafa kyamara ayi irin hoto ko kuma bidiyon nan na dauki kanka da kanka ana rawa cikin nishadi da kuma jujjuya jiki har ma dai da bin waka ta musamman mai sanya zuciya ya janyo wasu ƴan sanda mata adaba da kakinsu waɗannan ƴan sanda dai su biyu rundunar ƴan sanda ta ƙasa ta bayyana cewa abinda suka yi cin zarafi ne ga aikin ɗan sanda har ma dai da ka'idojin da suka samar da aikin ta yadda aka gano su suna ta tikar rawa gami da jujjuya jiki babu ko kunya a kafan nan ta TikTok al'amarin da ya sanya bayan da lamarin ya je gaban oga kwata-kwata wato dai babban Inspector General nan take ba da umarnin yi musu gwale-gwale kamar dai da wakiliyarmu Fatima Abdulkadir Kurawa ta rawaito mana
Inspector General din ƴan sanda ya dakatar da wasu jami'an sa mata biyu Obaze Blessing da Obaze Emanuela Uju bisa rashin gaskiya da kuma karya manufofin kafofin sada zumunta jami'an sun yi ta yawo a yanar gizo ne bayan da aka yada faifan bidiyo a matsayin marasa da'a da rashin kunya wanda ya saba wa ka'idar ƴan sanda ta social media wanda ya sha Allah wadai daga jama'a inji sanarwar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Oluma Yuwa a wata sanarwa ya ce an dakatar da su ba tare da bata lokaci ba Inspector General na ƴan sanda IGP Usman Alƙaliba ba ya bayar da gargaɗi mai tsauri kan amfani da uniform ɗin ƴan sanda ba bisa ka'ida ba wanda aka takaita don yi wa jami'an ƴan sandan Najeriya hidima
a gaida Fatima burin zuciya mai sauraro kada dai a shafa a da ka ce mu
yaro zai ilimi kuma inganta ce wofin san sha'awa fara makaranta ce da ta dace wofin da bi
Alhaji Nura manyan gari
ina zuwa na ganka da yara haka
kai dai bari Alhaji Sani yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so
kurin kus magana ta kare kai su kawai
to dakata Alhaji Sani batun kudin makarantar fa ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce
tar da hankalinka Alhaji Nura ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirinka Alhaji Nura a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci, science lab, koyar da sana'o'in hannu. Kai dai mazagarzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da Islamiyya, pre-nursery, nursery primary da kuma junior secondary school. Makarantar ta Wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta Wofan da na kan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayar da ke nan Kano. Makarantar Wofan, ilimi hasken rayuwa.
Madalla barkanmu da dawowa daga can babbar kotun tarayya kuma dake birnin Abuja kotun ce dai a yau tai hukunci kan kin amincewa da kudirin gwamnatin tarayya na mika dan sandan nan makaddashin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari can kasar Amurka bisa waɗansu tuhume-tuhume mai shari'a Inyang Eko ya bayyana cewa yin hakan dai ba karamin cin zarafi bane da kuma kada ka'idojin Najeriya a mika dan wata ƙasa zuwa wata ƙasa bisa wani abu da aka kira wai tuhuma musamman ma dai jami'in tsaro wanda kuma har ya kai makaddashin kwamishinan ƴan sanda a dan haka nema a cewar mai shari'a wannan lamari dai kotun ta riga ta soke shi neman da gwamnatin tarayya ta yi karkashin jagorancin barista Abubakar Muhammad Malami ministan shari'a na tarayyar kasar nan na neman amincewar kotun da mika shi Abba Kyari can kasar Amurka Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ce dai ta kama Abba Kyari watanni da suka gabata bisa zarge-zargen ta'ammali da kuma mu'amala da mugan ƙwayoyi har ma dai da hoda Iblis zarge-zargen da ɗan sandan ya masanta to sai dai ga mutane irin su barista Ibrahim Umar Kogo ya bayyana cewa hakan da kotun ta yi daidai ne domin kuwa ko babu komai ai Najeriya ita ma ƙasa ce mai dokokin da bai kamata domin burge wasu a ce an karya su ba
wannan abu da ya faru abu ne wanda kotu ta yi daidai wato kin amincewa ta sake shi ta mika shi ga hukumomin duniya domin su bincike shi akan laifukan da suke zargin shi domin a tsari na dokar Najeriya ita kotu tana da hurumi na alfarma in muka dauki sashi na 220 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya kuma bayan nan manufofin harkokin wajen mu na sashi na 19 na tsarin mulkin Najeriya ta yi bayanin mu fara girmama bukatun mu na cikin gida. To saboda haka idan akwai bukata ta kasashen duniya da kuma bukata wadda take cikin gida, to bukata ta cikin gida ita take yin tasiri. Bukata ta cikin gida anan shine akwai kotu wadda yana fuskanta zarge-zarge a gaban ita wannan kotu a karkashin wannan hurumi tunda har kotun ta fara, to shine ake so sai an gama wannan kamin asal saurare bukata da ta fito daga kasashen waje ta mika shi domin ya anshi wancan tuhuma da ake mishi da ya shafi sauran kotuna na duniya kuma daidai yake akan hurumi na turba na shari'a.
Barista Kogo kenan, wani lawyer mai zaman kansa a nan Kano. Da wannan kuma bari mu leka unguwar Dorayi dake nan Kano. Yadda waɗansu bayin Allah suka bayyana abin da suka ce sun shiga wani mawuyacin hali gami da rudewa sakamakon afka musu da wasu mutane suka yi a unguwar gami da kone musu wata cibiya da suke gudanar da al'amuran su na addinin musulunci, karatun alkur'ani mai tsarki da kuma sauran karance-karance na addini. Ustaz Mustafa Lawan dake zaman mai kula da wannan cibiya ta gamayyar ƴan uwa musulmi dake wannan unguwa ta Dorayi ya bayyana cewa tunda fara ma dai wannan waje mallakin su ne da kuɗin su suka sa suka saya kuma har certificate a hukumance an musu. To amma dai abin mamaki abin da ya kira waɗansu ƴan tsiraru da suke kwana da damuwar zaman su a unguwar sun dauki karin tsana sun afka musu, wanda a ce wasu babu laifin tsaye ballantana na zaune. A ƙarshe dai sai wayar gari suka yi suka zo suka tadda wannan waje an babbake shi. A dan haka ne ma dai a ce wasa duk abin da ya kam na doka sun yi wajen shigar da korafin su ga na gaba, musamman ma dai hukumomin tsaro wanda a ce wasu suna fata za a bi musu haƙƙin su.
Daga nan ba mu kasa a gwiwa ba muka yi gaggawar sanarwa da ƴan sanda akan halin da muke ciki. To suka zo suka duba, wanda suka kalli wannan yanayin guri wanda an kona mana abubuwa da yawa, akalla akwai alkur'anai wanda ni na shirya su da hannuna kimanin guda 20 a kanta daya, sanan da sauran wasu alkur'anan su kuma daban a cikin plastic wardrobe da kuma sauran littattafan addini da hadisai. To wanda nazo na kalli gurin nan da kuma inji na wuta da sifiku da mobile speaker irin ta masu tallan magani amma manya guda uku da sauran kayayyaki dai haka, wanda akalla mun yi lissafin dai waɗannan akalla abin da suka kona mana zai kai naira miliyan uku haka.
Menene ya faru? Rikici aka yi da wasu?
To gaskiya mu ba mu rikici da kowa kuma ba mu rikici da kowa ba, kawai dai abin da yake akwai lokacin tunda Allah ya sa muka sai gurin nan kimanin shekara guda kenan da suka wuce mun samu kalubale kuma da suke ganin cewa kamar tsarari ne fa, amma suke ganin cewa mu bai dace mu zo mu zauna a gurin mu kafa irin fahimtar mu ta addini ba. Waɗanda suka yi amfani da wannan dama suka zo suka afka mana. Tun a wancan lokacin sun zo sun tarar da mu muna yin program din mu, a lokacin suka sassare mu a hannu suka kona mana mota kira Toyota LE, sannan suka farfasa mana siyana mota, sannan kuma suka samu dama karya wani daga ciki suka tsinka wani jijiya wanda ni ma har sun samu sarana a hannu, kaga inda aka sare ni a hannu. Muna da burin mu zauna lafiya da kowane irin al'umma, mutum akalla ya rayu cikin ƴanci duniya da lahira.
Da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da koken waɗannan bayin Allah. A makon da ya gabata ne dai mai sauraro muka fara kawo maka koke da kuma wata zanga-zanga da tsofaffin ƴan sanda suka gudanar a nan Kano, biyo bayan abin da suka ce mawuyacin hali da kuma halin kankanin yayin da suka shiga tun bayan da suka kammala aikin nasu na ƴan sanda shekaru 35 suna bautawa ƙasa. Ga duk mai bibiyar kafafen yaɗa labarai, korafe-korafen waɗannan ƴan sanda dai ba sabon al'amari ba ne, domin kuwa sun shafa lokaci suna korafin cewa bayan dai sun yi aiki lafiya sun kammala lafiya. To amma dai da mamaki a ƙarshe ɗan haƙƙin nasu a madadin a ɗauka a basu sai aka dangana su da wani kamfani wanda a halin yanzu ba abin da yake musu banda walagigi da hankali. Daga can kasar Faransa kuma rahotanni ne suka rawaito yadda wani kamfanin jiragen sama ya dakatar wasu direbobinsa su biyu, har ma dai daga ƙarshe ya bayyana cewa ya sallame su daga aiki sakamakon yadda suka nuna ganganci da kuma hali irin na kaji a lokacin da suka cika jirgi maƙil da jama'a, bayan kuma ya tashi sama suka kaure da doke-doke. Ɗaya daga cikin ƴan matan da ke rabawa fasinjoji abin sha ne dai ta Ankara da kokawar da suka dinga jiyowa daga ɗakin direbobin da har ta kai ga ta fara kururuwar da hankali ya kai kan al'amarin, wanda a ƙarshe dai bayan buɗe ɗakin direbobin kowanne ya yaga rigar kowa a wani lamari da a lokacin dukkaninsu babu wanda ya iya tabbatar da abin. Har wa yau dai wakilin namu Kabir Bello Tukur ya dawo ɗauke da rahoton wani mutum mai tsananin tsautsayin da ya tsallake mutuwa a munanan haɗura da ya shiga sama da guda 7. Gare ka Kabiru.
To wannan fa shine ake cewa mai rabon ganin badi ko ana dakawa a turmi sai ya gani. Shi da wannan bawan Allah da zamu ba ku labarin sa. Sunansa Prince Salak kuma dan asalin kasar Croatia ne mai shekaru 90 haihuwa a halin yanzu. An haifi Frank ne a shekara 1929 kuma ana cewa shine mutumin da yafi kowanne tsallake hadari a rayuwarsa. Ya tsallake hadarin mutuwa ɗai har kusan sau 7 a rayuwarsa. To siradin farko da ya tsallake ya faru ne a shekara 1962 yayin da shi Frank yake cikin wani jirgin kasa. Suna tafiya akan wata gada inda ana tsaka da wannan tafiya ne kirf sai wannan jirgi ya kauce hanya kuma ya tsalle ya fada cikin teku inda da yawa daga cikin fasinjojin jirgin suka rasa rayukansu amma abin mamaki Preg na cikin waɗanda suka tsira inda ya tsira da karaya guda ɗaya a hannunsa to bayan warwarewarsa ne shekara da ta sake zagayowa 1963 nan ma Preg ya hau jirgin sama domin yin wata tafiya da ana tsaka da tafiya inda wannan jirgi ya hatsari inda mutane 19 suka rasu daga cikin wannan jirgi amma kuma Preg ya samu ya makale a jikin kofar wani jirgi inda ta yadda shi can gefe daya kan wasu bishiyu inda anan ma ya tsira da ransa a shekara 1966 ma Preg ya tsinci kansa a cikin wata motar bus inda nan ma ana tsaka da tafiya motar ta kwace wa direban ta inda nan ma ta tsalle ta fada cikin ruwa inda kankace kwabo nan ma da yawa daga cikin fasinjojin wannan mota suka hallaka amma gogon tuni sai ya haure ya tsallake gaba da yan kananan ciwuka a jikinsa to siradi na hudu da Malam Fred ya tsallake shine wanda ya fara 1970 inda kwatsan motar da yake tukawa ta kama da wuta kuma Malam Fred din yana ciki inda da kire samu ya fita daga cikin wannan mota dan taki ka dan kuma daga fitar tasa tankin wannan mota ya bindiga sai ka ce a film ka ji fa mai sauraro a shekara 1972 ma injin motar tasa ya bada matsala yana cikin tafiya inda nan ma motar ta kauce hanya har sai da irin iskar nan dake fitowa wajen kare direba daga jikin sitiyari ta fito ta hada shi da jikin kujera amma nan ma sai da ya sha a shekara 1995 gogon na cikin tafiya akan titi a birnin Zagreb wata mota ta yi awan gaba da shi inda motar nan ta make shi ko shurawa bai ba amma daga baya a gano cewa bai mutu ba inda kwana biyu ya murmure ya dawo abin sa daga nan kuma sai shekara 1996 inda nan ma yana cikin tuki a cikin mota yayi ta homu gama da wata motar majalisar dinkin duniya mai kai agaji inda kaucewa wannan mota ya sa yayi cikin jeji inda ya fado daga kan wani dutse amma gogon naga sai da ya samu ya makalkale wata bishiya bai ƙara so kasa ba har sai da jami'an ceto suka zo suka ceto shi to duk bayan wannan siradi da mutumin ya tsallake a shekarar 2003 kuwa gogon naga sai ya ci gasar chachan lottery inda ya ciyo kuɗi da suka kai dala miliyan 1,110 a daidai lokacin da yake cika shekara 73 da haihuwa a duniya amma a shekara ta 2010 sai ya kira ƴan uwansa da abokan arziki daga jeyo da masu bukata ta musamman inda ya raba musu kafitarin dukiyarsa gabaki daya shi kuma sai ya koma yadda yake da har kawo wannan lokaci
to ai Kabiru ka san fa dama Hausawa kan ce zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma Fatima Abdulkadir Kurawa da kuma Khadija Ahmad Ismail sai kuma Kabir Bello Tukur Kabir Garba Haruna Shekashi ne shugaban shirin Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi